Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Alhamis 7 ga watan Disamba. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Baba Yakuma Eri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga wannan birni Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Kasashen duniya sun maida martani nan da nan akan sanarwar shugaba Donald Trump cewa a hukumance Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Sannan kisar shugaban Yamal Ali Abdullah Sale a ranar Litinin da 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran suka aikata ya kara jefa kasar da yake daidaita cikin rashin sanin tabbas. Kana majalisar wakilai ta nan Amurka jiya Laraba kuma ta yi Allah wadai da kisan kare dangi da ake yi wa kabilar Rohingya, inda ta amince da wani kuduri akan wannan batun.
To, karin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa manyan sojojin Najeriya za su yi taro a Ibadan, inda za a yi bitar harkar tsaro a Najeriya. To, ba sai a yi a Maiduguri ba?
Ai, in ka lura kwanan nan muka baro Maiduguri, to abubuwan ana kewayawa ne.
Duk da halin da ake ciki a Najeriya, hukumar kwastam ta kama motocin alatu wajen 60 baya ga wasu abubuwa a watan Nuwamba kawai.
Darajar wannan motocin shine biliyan 1 da miliyan 300.
Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafa da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an shala labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Kasashen duniya sun maida martani nan da nan akan sanarwar shugaba Donald Trump cewa a hukumance Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, wani mataki da ka iya sake tada rikici a tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya jagoranci kasashen duniya wajen maida wannan martani a jiya Laraba, inda ya yi ta kira da a kwantar da hankali kuma a kai zuciya nisa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a daren shekaran jiya Talata cewa wakilan ƙasashen Bolivia, Masar, Italiya, Senegal, Sweden, Birtaniya da kuma Uruguay sun buƙaci a gudanar da wata ganawar gaggawa, inda sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi bayanai kafin ƙarshen wannan makon. Shugaban Falastino Mahmoud Abbas ya ce sanarwar Trump akan birnin Kudus ayyanawa ne na janyewa daga rawar da yake takawa ga shirin zaman lafiyar yankin. Ƙasar Masar, wadda ita ce ƙasar Larabawa ta farko da ta sa hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da Isra'ila a shekarar 1979, ta yi Allah wadai da wannan shawarar shugaban. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gaggauta maida martani mai tsauri. Ya ce wannan shawara abar nadama ce da Amurka da Isra'ila suka ɗauka. Faransa ba ta goyon bayan wannan shawarar saboda ta saba wa dokokin ƙasa da ƙasa, kuma ta yi watsi da kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shi ko Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi marhabi ne da wannan sanarwar. Tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kuma shugaban dattawa Kofi Annan ya faɗa a wata sanarwa cewa ba za a samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Isra'ila da Falastinawa ba har sai an mutunta ƴanci na ɓangarorin biyu a birnin mai ɗimbin tarihi.
Kisan shugaban Yamal Ali Abdullah Sale ranar Litini da 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran suka aikata ya ƙara jefa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita cikin rashin tabbas da tashin hankali, wanda ya sa wasu ke hasashen ƙarin yaƙi mai tsanani wanda tuni aka fara ma tsakanin ɓangarori da dama tun shekaru uku da suka wuce. Biyo bayan kisan na Sale da 'yan Houthi suka yi ko sakamakon yaƙi ko kuma kisan gilla, 'yan tawayen suna shirin ƙarfafa ikonsu a birnin Sana'a da ke hannunsu tuntuni. sun kama sama da ma'aikatan kafofin yada labarai 40 ciki har da ma'aikatan Yemen Today wata tashar talabijin mai alaka da Sali daga bisani ta kulla alaka da yan tawayen hutsi a yakin a halin da ake ciki kuma jiragen yakin da Saudiya ke jagoranta sun kara kaimi wajen kai yaki kuma jiya Laraba sun kai farmaki a Yemen.
Majalisar wakilai ta dan Amurka jiya Laraba ta yi Allah wadai da kisan kare dangi da na kabilar Rohingya, inda ta amince da wani kuduri da kuri'a kashi biyu cikin uku na wakilan da suka yi kira da a kawo karshen hare-haren da ake kaiwa musulmin Rohingya marasa rinjaye a Myanmar da ake kira Bama. Wannan kudirin shine matakin farko da majalisun Amurka za su iya dauka wanda za su kai ga aiwatar da shirin kakaba takunkumi da zummar matsin lamba ga samun kudaden sojin Bama. Kana Amurka kuma za ta ba Myanmar tallafi na tattalin arziki. Wannan batu ne na nuna halin kirki da kuma batun tsaro, inji shugaban kwamitin harkokin kasashen waje a majalisar wakilai da ake kira Ed Royce, dan Republican mai wakiltar jihar California, ya faɗa a ranar Talata. Ya ce babu wanda zai tsira idan ana fama da tsaurin ra'ayi da rashin zaman lafiya a wannan bangare na duniya. Kimanin 'yan Rohingya 600,000 ne suka rasa matsugunansu a cikin 'yan watanni, suna arcewa zuwa Bangladesh, suna haddasa matsaloli ko kuma rikici na jin kai. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Donald Trump Jr. ya ki amsa tambayar da 'yan majalisa suka yi masa jiya Laraba game da tattaunawar da yayi da mahaifinsa shugaban Amurka Donald Trump, yayin da yake dan takara dangane da ganawar da ya jawo cece-kuce kan ko me yayi da wasu 'yan Rasha a cikin watan Yuni a shekara ta 2016 a katafaren ginin na Trump Tower da ke birnin New York. Trump Jr. ya kauce manema labarai lokacin da ya shiga ginin majalisa ta kofar baya, kana ya sha tambayoyi har na tsawon sama da awa 8 daga kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa. Kwamitin yana binciken yiwuwar hada baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump da kasar Rasha. Wasu a wurin tambayoyin na jiya Laraba sun ce Trump Jr. ya ce ba zai iya tunawa da abubuwan da kwamitin ke so ya sani ba, ciki har da bayanai game da ganawa da 'yan Rasha. Trump Jr. ya ce bai faɗa wa mahaifin nasa wani abu akan wannan ganawar ba, har sai da sakonnin email akan wannan ganawar suka fara bayyana a fili. Ta wani bangaren kuma, kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar ta dattawa ya yi wa mutane sama da 100 tambayoyi a cikin binciken da yake gudanarwa akan zargin katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka bara. Har ila yau dai akwai ƙarin wasu mutanen kuma da kwamitin zai ji ta bakinsu. Shugaban kwamitin ɗan Republican Senator Richard Burr ya yabawa abinda ya bayyana a jiya Laraba da wani gagarin wato dabar kaiwa ga ɗaiɗaikun mutane da bayanan sirri, amma kuma bai nuna lokacin da za a kammala wannan aikin ba. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara daga Abuja, Najeriya, inda hukumar sojin ƙasar ta bayyana cewa wannan karan za a yi babban taron manyan sojojin ƙasar ne a Ibadan, inda za a yi nazarin matakan tsaro da nasarori ko aka sun haka da aka yi. Hassan mai na kaina gare ka.
Headquarters 2 Division Ibadan has been granted the privilege of hosting the entire Nigerian army.
Babban Hafsa mai kula da tsare-tsare na headquarters rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General Chris Jemitola, yayin taron manema labarai inda yake bayyana shirye-shiryen babban taron manyan komandojin rundunonin sojin Najeriya da za a yi a harkotar runduna ta biyu dake Ibadan. Yace za a yi amfani da wannan taro don a dan yi waiwaye da nufin duba aikace-aikacen da mayakan suka yi a baya, su kuma yi nazarin baki ɗayan ababen da suka yi a wannan shekara mai karewa da nufin tsara kuma sabbin abubuwan da za a yi a shekara mai zuwa don ci gaban irin nasarar da suke samu na kare yanci da haɗiyaucin Najeriya. Manjo General Jami Tola, wanda ya ce babban komandan askarawan Najeriya, shugaban kasa Muhammadu Buhari, zai zama babban bako yayin wannan taro.
Consequently, the theme for this year's Chief of Army Staff.
Taken taron na bana shine sake asase nagartar karfin sojojin Najeriya wajen fuskantar kalubalen tsaron kasa.
Containing contemporary national security challenges.
Kakakin hedkwatar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ya mana karin bayani.
Aikin mu ne ya kasance duk wani bangare ko kuma rundunoni akan sa dauki nauyin wani harka ta aikin soja mahi muhimmanci a shekara. Kamar yadda shi General Jami Tola ya shaida, an yi ne domin ya zama kamar waiwaye a dan tahiya.
Duba da wannan taro zai hada baki ɗayan manyan komandojin sojojin Najeriya. Na tambayi General Kuka Sheka ko me zai hana su yi shi a Maiduguri duba da matsayar tsaro da ke kongabakon baya a wannan shiya.
Ai, in ka lura kwanan nan muka baro Maiduguri, ka ga hafsoshi da suka samu ƙarin girma zuwa mukamin manjo general su 43, kaga a garin Maiduguri ai aka je aka yi musu ƙarin girma. Kuma ka tuna ko bara an yi wannan taro, so abubuwan ana kewayawa ne ba wai cewar sai ana la'akari da matsalar tsaro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku.
Wani haka ne a kuma gaida Hassan. To daga Abuja kuma bari mu buga ikon Najeriya, inda hukumar kwastam ta ce ta kama motocin alatu masu tsadar gaske da kuma shinkafa 'yar ƙasar waje dubu barkatai da sauran abubuwa da ke da tsada sosai cikin wata guda kawai. Babangida Jibrin, gare ka.
Kayayyakin da hukumar ta kwastam ta kama a watan Nuwamban da ya gabata dai sun hada da motoci na gani na fada har 64 da kuma buhunan shinkafa 14,333. Alhaji Muhammad Uba shine controller kwastam mai kula da shiyar Lagos da sauran jihohin yammacin Najeriya.
Motocin nan guda 64, darajar wannan motocin shi ne ₦1,300,000. Mun kama wannan motoci ne a boye a wani gida Kango a nan Lagos.
To ko akwai wasu mutane da hukumar ta kama dangane da fasa kwauren?
Abinda ake ciki mai gadi ne kawai a wurin. Da muka zo mai gadi shine muka samu a wurin, sai aka turo wani wakili ya zo ya kawo mana mukullan muka dauko motocin mu kawo shi ma sai muka tsare shi.
Hukumar ta kwastam din da ta kara jaddada kudurinta na ci gaba da hana shigo da shinkafa a Najeriya bisa kudurin gwamnatin tarayya na bunkasa noman shinkafa a cikin gida, al'amarin da zai taimaka wajen samar da aikin yi ga dimbin manoma da kuma masu dogaro da su.
Shinkafa abun da muka kama a kwana 30, mun kama dubu 13,330, wanda darajar shi ne ₦1,164,000. Kuma wannan shinkafa mun kama su a wurare daban-daban ne, inda kun san gwamnati ta hana da shigo da shinkafa ta kan iyaka sai da ainihin tashar jirgin ruwa. Saboda haka sai ne muka kama waɗannan. Kun gani da muka je ne mutane suna yin dabara daban-daban, wasu ma sun ɗauki buhunan sun shigo da shinkafar waje, amma sai suka ɗauki buhun gida sai suka je suka sauye suka je suka zaye. Bayan shi akwai man girki wanda in an riga an gama shi ba a bari, wanda ba a gama ba shi ne aka bari gwamnati ta yadda a shigo da shi, saboda za a ƙara gyara shi a masana'antunmu domin mutane za su samu aikin yi.
shugaban hukumar ta custom e kula da shiyar ta Lagos da sauran jihohin yammacin Najeriya har ila yau yayi kira ga al'umman Najeriya da su ci gaba da tseguntawa hukumar custom take-taken duk wani dan sumoga ta yarda hukumar za ta samu nasara wajen dakile sumoga da yace yana illa ga tattalin arzikin Najeriya ya bada tabbacin cewa hukumar ta custom a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Kanal Hamid Ali Marabus za ta ci gaba da kai samame a kan iyakokin Najeriya domin kawo ƙarshen fasakori da ake yi a kan iyakokin ƙasar. Babangida Ibrahim, Murya Amurka daga Lagos.
A kai da Babangida ga wannan somon taɓa.
Kuma daidai gwagwado wannan shekarar manoma sun samu abin da suka samu saboda kamar mu a Niger kusan kashi 70 cikin 100 na kujerun haji manoma suka biya daga ƙauyuka. Talaka da ke ƙauyuka wannan karin kaga ana kukan yiwa a manyan a birni ne. Mina, Kwantagora, Suleja, Bidda nan ne za ka ji ana mula ana abin nan. Kuma saboda yanayin babban gari yawancin mutane ba su son aiki ba kasuwanci zuciya ya riga ya mutu kuma an saba da irin tafiyar da ake a da bani-bani. Saboda haka muna iyakan ƙoƙarinmu.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fatar an shekarar lafiya. Barkamu kuma da saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na farko a shekara ta 2017. Yau saura kwana uku, ƴan matan sakandaren Chibok su cika kwanaki 1,000 a hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda galibin su suke ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na kakkaba kungiyar daga jejin Sambisa. Nan gaba a shirin za mu bi diddigin rahoton da ke nuni da cewa ba a ba ‘yan matan Chibok 21 da kungiyar Boko Haram ta saki damar ganawa da danginsu ba lokacin da aka kai su garinsu Kirsimeti, komawa su ƙauyen karan farko tun da aka sace su. Za mu kuma bi diddigin batun kama waɗansu mata uku da rundunar sojin Najeriya ta yi waɗanda aka ce suna da hannu dumu-dumu a wajen tura ƙananan yara kai harin ƙunar baƙin wake. To sai ku kasance tare da shirin a wannan shekara.
Menene duniya? Menene dadin duniya? Menene duniya? Menene dadin duniya?
Idan kun kasance tare da shirin domin iyali a wannan shekarar da ke karewa, babu shakka kun san an samu ci gaba matuƙa a waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da dama da muka gabatar a shirin. Waiwaya aka ce maganin mantuwa. Bari mu fara da wannan batu na ‘yan matan Chibok da muka fara shekarar da shi. Ga ci gaban da aka samu. Kungiyar Boko Haram ta ba da musayar 'yan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1,119 da sace 'yan matan sakandaren Chibok a makarantarsu inda suka je domin ɗaukar jarabawar kammala karatun sakandare. Wannan ya biyo bayan sakin 'yan matan 21 da kungiyar ta yi a watan Oktoba bara. To yau shirin domin iyali zai yi bibiyar rahotanni da wakilanmu suka ɗauko mana na wannan ci gaba da aka samu faro daga birnin tarayya Abuja, inda kungiyar fafutukar ceto 'yan matan da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a takaice ke zaman dirshe.
Kaurewa da murna dandalin Unity Fountain bayan labarin matan Chibok 82 da aka samu sun shiga fadar shugaban Najeriya Aso Rock inda suka gana da shugaba Buhari. Duk da dai dama ba a ba wa 'yan kungiyar dama su gana da matan da aka samu, sun yi gangamin murna da wasu daga iyayen matan.
Shugaban kasa ya cika burinsa, muna mai godiya, muna taya shi murna da wannan nasara, muna kuma taya iyayen yara murna, musamman kuma su waɗannan kungiya ta BBOG sun yi matuƙar ƙoƙari gurin wayar wa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara.
Me yasa kungiyar bata yaba kokarin gwamnati in an duba koma dai yaya akwai nasara a samu matan? Ita ce tambayar da nayi wa sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu.
Dan ba sai abin yabo ba bai da zamu yi mu yaba musu. Ai abu idan mutun ya abin da ya kamata ka ce ya idan kuma bai baka ga mishi shi harkan gaskiya kenan bata da wani abin nan guda biyu. To a ce wai ai ta yaban gwamnati da yake sun yi abu dai shikenan. Da mutane da suka ce mada aka ka 24 mu gode mu koma mu daina magana fa yanzu da aka karo 82 basu ji dadi ba ko gwamnati ita kanta ba ta ji dadi ba ai gwamnati ita ta tarka magana yanzu wannan abin aka kawo su ba wai mu ne zamu yi abin da alfahari da shi ba ko wani abu su gwamnatin ne suke yi su nuna cewa ga abin da suke kuma haka din da muke cewa su ci gaba da kawo wannan za su kawo 113 su dada samun su yi alfahari da abin da suka kuma su yaba kansu abin da suka yi mu da muna yaba musu sun yi abin yaba kuma ba sai abin yaba ba ba mu yaba musu ba
zan tawo da jami'in labaru na kungiyar gwagwarmayar ceto matan cibiyar BBOG Dr. Iman Shehu a duk lokacin da aka samu wannan nasara ba a ba kungiyar BBOG damar gaisawa da matan ko ma kai su dandalin Unity Fountain don murna a bainar jama'a. Dr. Shehu ya ce hakan ba zai shafi lamuran kungiyar su ba.
Tunda gwamnati ta ce ba ta son ta ga mun mu'amala da su ko ma mu gansu shikenan mu wannan bai dame mu ba mu dai zamu ci gaba da gwagwarmaya mu ga cewa sauran ƴan matan an sako su dama tunda an sako waɗannan ƴan matan alhamdulillah.
Me za ku ce ga waɗanda suke tunani kun fiye dagewa da matsa lamba kan lamuran matan nan kuma alhali gwamnati tana nata kokari?
Eto yadda mulki take ne a yawancin kasashen Afirka shugabanni kana bukatan abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su yi banza da kai kawai su kama gaban su don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a Afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa kaga muka matsa lamba
masu gwagwarmayar dai na fatar cigaba da yarjejeniya don samun ragowar matan inda sukan yi gugar zana kan yadda suke ganin hukumomin Abuja na gwale su ga sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu.
Gwamnati ta ma samu iyayen amma ta ci bakin da ta same su ta ba su hakuri akan abin da take yi ta ce ga abubuwan da ta ma ga musu da yi magana da su ta duba lafiyar su ta duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu kawai dai sun wani daga sun kada kiyaye kawai sun yi kaman watsi da mutane su suna gani wato su ne gwamnati yanzu sun shigo to ai kafin su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniya nan bane ba wataran mu ne wataran kuma ba mu bane ba wataran ko duniya gaba daya mu zamu bar shi.
A cikin hirarsu da manema labarai jim kadan bayan tashin ƴan matan zuwa birnin tarayya Abuja, gwamnan jihar Borno Kashim Shetima ya bayyana cewa
babin da zamu fada illa Allah ya saka wa shi ubamu shugaban kasa, Allah ya saka wa sojojin kasan nan da civilian JTF din mu da kungiyoyi da suka taimaka da aka samu mana ƴaƴanmu nan. Allah ya bashi karfin gwiwa da lafiya. Allah ya sa a samu sauran ƴan matan nan a cikin koshin lafiya. Shine addu'anmu, shine bukatanmu, kuma mun yi imani nan ba da daidaiwa ba za a samu sauran ƴan matan da kuma duk mutanen Borno da ke hannun ƴan ta'adda.
Ku ƴan jaridu fa game da ruwan da suka taka musamman ma wajen ƴanto waɗannan mata?
Ai ƴan jaridu kun taka rawan gani kuma ya cancanta ya ba muku a gode muku don gwamnati da ke ci a lokacin sun ma fito sun ci a ba ma sake ƴan matan nan ba ma dauke su ba boye su aka yi don a sa gwamnatin kunya. Alhamdulillahi Hausawa suka ce rana ba ta kariya sai ƙuri'a. Gashi nan alhamdulillahi don gashi nan an samu ƴaƴanmu kusan 114 a cikin watanni 6 nan. Kuma mun yi imani za a samu sauran mu.
To wai me al'umman jihar Borno ke cewa ne game da ƴanto waɗannan ƴan mata? Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri.
Muke gani wannan lamarin dai abu guda biyu ne. Na farko, gwamnatin Buhari a siyasance ta yi nasara gurin mayar da yaran Boko Haram din nan, musamman ma Chibok Girls din nan.
Da farko dai abin da zan ce dai na taya iyayen ƴan matan Chibok da murnan cewa an sake ƴaƴansu. Amma akwai abin da yana bani matukan tsoro gaskiya. Abin da yake bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren Boko Haram da aka sake su? Mutanen da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a Maiduguri ne aka sake? Mutanen da sanadiyan kama su yasa ya karye garkuwan Boko Haram ba sa iya su fuskance sojoji su karɓi gari su aka sake? To shine mu sani ba. Sannan na biyu, sake su da aka yi din wani irin rajanjaniya aka yi da su? A sunan an sake su su sake koma jeji su sungumi bindiga su ci gaba da kashe mu da kashe sojojin mu? Ko kuwa an sake su ne a sunan su ma in sun komo ga irin barnan da ba za su koma su yi irin na da ba?
Yakubu Nkeki shine shugaban kungiyar iyayen ƴan matan Chibok.
Mun iyaye da muna can kasan Chibok mun ji muna ma wannan gwamnati tunda mun gani sun taka rawa zuwa gani saboda kawo ƴan matan nan a cikin su to mun ji muna musu kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallaban da suke yi sauran maza su fito mana. Yanzu haka mu iyaye dai mu shugabannin iyaye din muniya mu je mu zana da su muka ga yadda suke kuma alhamdulillah yadda suka fita so suka ba cikin kamar yadda na fari suka fita ba jikin su lafiya ne ba su da wani matsala da yawa jikin su da zai nuna kamar irin nan yiwa da sauran su.
To kamar kun samu kun gana da su waɗannan ƴaƴan naku?
Eh mun samu mu zauna da su kwarai yanzu da nan bai wuce ma minti 30 ba muka bar inda suke.
Ya ko ga halin da suke ciki ne ya ko?
Hankalin su bai canji ko kasancewa a suna da wani halin da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba suna nan dai da halin su lafiya lafi ne. Ya kane wanda suka ganni ma suna gudu su gungume ne su tambaya kanin su da iyayen su a gida daya kam ai a sani cewa ba su da wani juyawa hankali.
To bala kun kai akwai yarka ko kuma da aka gano a ciki?
Eh to sai ma kwarai har da dauke ta a wuya ma na jin dadi da yadda ta fita.
Akwai wasu da aka kamar aka gansu da raunuka hakan nan daya kamar kafanta ya ji ciwo daya kuma ko hannu ne hakan nan kamar su yi muku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raunuka?
Eh wannan din kaga yanzu a cikin haduwar mu na yau nan murna ne na fito wasu musamman ban samu zarafi na bincike su game ga wannan ba domin ina da sauran lokacin da zan take koma wajen su mu yi hira.
Sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba ya suke ji ne?
Eh iyayen sun ma ko da haka mutum in ba ka san naka ba dole zai san tafe ka a zuciya amma da suke mun fara gani cewa wannan gwamnati yana kokari tunda an fitar da 21 aka ci ta hanyar lalaba. A haka kuma suka fitar 82 a ran daya kowane iyaye yana da bege cewa nashi zai fita.
Inda za mu ja burki kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake waiwaye baya a shirin domin iyali. Muna kuma ƙara godiya ga dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga shirin a wannan shekara da ke shigewa ta 2017. A madadinsu duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To a gaida innar su Amal, yanzu kuma ga Baba Yakuma Eri da labaran duniya amma a taƙaice.
Ma'aikatan kashe gobara sun shafa ma a wurin kashe wutar daji da a ƙananan hukumomin Los Angeles da kuma Ventura biyo bayan tashin gobara da ya tashi a safiyar jiya Laraba a cikin birnin Los Angeles. Wutar daji ta ƙona sama da filaye 32,000 kana kuma tana barazana ga sama da gine-gine 12,000. Wutar ta kai kusa da manyan hanyoyi da makarantu da kuma gidajen adana kayan tarihi kuma ta haifar da hayaki mai illa a yankin. Kimanin mutane 200,000 ake kwashewa a wurin. Babu labarin cewa wani ya rasa ransa a wurin sai dai mutane 'yan kalilan ne suka ji rauni. Ma'aikatar kwana-kwana ta Los Angeles ta ɗauki ɗaruruwan ma'aikatan kashe gobara kuma ta yi kira ga jiragen sama da na masu saukar ungulu su taimaka wurin kashe wannan rutan. Magajin birnin Los Angeles Eric Gasserti ya ce an riga an kwashe mutane sama da 200,000 daga Los Angeles da kuma ƙaramin hukumar Ventura. An ba da umarnin kwashe mutane a wurin kuma an shirya kwashe wasu mutane waɗanda suke nisa da inda wannan abin yake aukuwa a jiya Laraba uni guda bayan da gwamnan jihar California Jerry Brown ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙaramin hukumar Ventura. Kasashen duniya sun maida martani nan da nan akan sanarwar shugaban Donald Trump cewa a hukumance Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, wani matakin da ake ganin zai iya sake tada rigima tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya jagoranci kasashen duniya wajen maida martanin a jiya Laraba, inda aka yi ta kira da a kwantar da hankali kuma a kai zuciya nisa. Kisar shugaban Yemen Ali Abdullah Saleh a ranar Litinin da 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran suka aikata ya ƙara jefa ƙasar da yaƙi ya daidaita cikin rashin sanin tabbas da tashin hankali, kuma ya sa wasu suna ganin cewa ko kuma suna hasashen ƙarin yaƙi mai tsanani wanda ya fara tsakanin ɓangarori da dama shekaru 3 da suka wuce.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu amadadin baba ko makeri wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.